بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دفادوا أو أن يمتي نرانر 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wanda ta yi daidai da ranar 18 ga watan 5 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi majalisi na 25 a cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani a cikin watan Ramadan daga wannan cibiya ta alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka kafin mu fara yau karatun namu zamu tashi aya ta 19 insha Allah amma kafin nan zamu amsa tambaya da aka tambayoyi biyu da aka rubuto wannan yace Allah ya saka malam da gidan aljanna amin menene karancin rakoin sallar tarawi adadi sallar tarawi nau'i ce ta sallar dare kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallar dare sai ce salatul layli masna masna sallar dare raka'a biyu ce wannan ita ce ka'ida raka'a biyu to biyu din nan da zaka yi wanda ake karewa ya kamar karshen hadisin shine idan yaji tsoron fitowar alfijir sai raka'a daya sai ta masa wutri ga rak'o'in da ya sallata to adadi a rak'o'i biyu din an bar adadi ga yanda mutum daidai ya zaba da nishadin sa da kokarin sa sai dai a cikin biyu din wanda tafi falala wanda tafi falala shine wanda ake tsawaita karatu a tsawaita ruku'u tasbihi a cikin ruku'u a tsawaita tasbihi da addu'a a cikin sujada na an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kan sallar da tafi falala yace tulul qunut sallar da aka fi tsawaita kunuti nutsuwa a cikin da'a a cikin ita duk da yake ita ma sallar da aka yi raka'o'i da yawa tana da tata falala domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace baka yi wata sujada ba face Allah ya dauka maka daraja ya kuma kara ya baka ya kara maka lada ya kuma kankare maka zunubi to yawan sujada kaga yawan raka'a ai ma'anarta yawan sujada wanda ya raka'a 10 sujadar da zai yi kaga raka'a sujada 20 amma wanda yayi wanda yayi raka'a sama da haka wanda ya raka'a 100 kaga sujadar da zai yi sun fi haka saboda haka kuma daga cikin falalar yawan sujada hadisin sahabin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa tambaye ni sai ce ina tambaya ka kusanci da kai a cikin aljanna yace babu wani abu sai wannan yace babu wani abu sai wannan yace to ka taimaka min ta gefanka da yawan sujada to wannan ya nuna cewar ita ma yawan sujada tana da tata falala amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito a Ramadan da a cikin Ramadan bai kara ba bai rage ba akan raka'a 11 wanda ya nuna shine galibin sallar da yake duk da akwai wanda suka ruwaito sabanin har kamar hadisin Ibn Abbas ya ruwaito raka'a 13 haka Zaid Ibn Khalid al-Juhani shi ma ya ruwaito raka'a 13 kuma duk masu tsawo din saboda haka Aisha radiyallahu anha ta faɗi irin galibin abinda ta gani ne nasa to wanda zai zaba ya mutum yayi raka'a 11 ita tafi falala amma yayi ta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam din yake to ka san ku sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ran da aka ruwaito da ya bude yayi bakara yayi nisa'i yayi Ali Imran duk a raka'a daya kaga izifi 10 fa kenan hadda ne sufi sannan yayi ruku'u irin kutankucin tsawon tsayuwar yana cewa kawai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yesu dana yana subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la haka yayi ta fada kamar sujadar kamar tsawon ruku'un ruku'un kamar tsawon tsayuwar to in mutum zai irin wannan to shine zai yi wannan raka'a 11 ya zamanto ya samu sunna daidai wa daidai waɗansu sun ɗauki kan cewa in ka rage a kan 11 ko ka ƙara a kai to ka saba sunna ka yi bid'a saboda haka suke ganin ma wani nau'in haram kai tunda abin da aka kira bid'a ai bid'a haramun ce to wannan gurguwar fahimta ce ta nusus na shari'a, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya itlaqin sa da aka tambaye shi akan minbari, aikin sa ba zai zo ya zama to yayi tafhidin sa ba, inda ya zama to sabanin sa ya zama to haram ko kada, bal wannan tawsif ne, abinda ake cewa at-tawsif ala ba'd afrad al-am, tawsifi nafsi ne akan fashion raka'a biyun da wutirin da za a yi, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake. Dan haka idan kuma a cikin wa shi abinda ya zamanto bayani akan mustahabbi, shi ma mustahabbi ne, ba zai zamanto kan cewar sabanin sa zai zamanto haramu ba. Mutum ya raka'a biyu ya wuturi, ya samu rabon sa na qiyamul layl, kai raka'a biyu kai wuturi, ka samu rabon ka na qiyamul layl, duk sallar da kai tsakani, duk sallar da akai tsakani isha da huduwa alfajir qiyamul layl ce. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari aka tambaye shi, wani sahabi ya zo ya ce ya rasulullah kaifa salatul layl, a wata riwayar kaifa usalli min al-layl, yace salatul layl masna masna, fa idha khafa ahadukum al-witr al-fajr falyutir bi rak'atin tutir lahu ma qad salla. Wace fa da aka tabbata ra'ayin wannan sai sai na Usman yana soke Qur'ani a raka'a daya, ayya danganta wannan lokaci, yanzu kamar sayyidina Usman da aka ce yana wuturi da saukar Al-Qur'ani a raka'a daya, ya soke Al-Qur'ani gabaki daya, wannan ya tabbata daga sayyidina Usman. Ai mutum ai ko yanzu ne fa awa 10 fa mutum zai iya sauka, awa 10 zai iya sauka ko mutawassit bai awa 12, mutawassit awa 12, ko wace awa ɗaya kai izifi 5, ko wani izifi minti 12, wannan shine mutawassit din qira'a. In kuma da sauri din ko wani izifi zaka yi shi cikin minti 10, saboda ka a cikin kowace awa ɗaya kai izifi 6, kaga izifi 10 a awa 10 ka yi sauka, saboda kaga a cikin dare ɗaya mutum zai iya sauka, a cikin dare ɗaya mutum zai iya sauka. Kuma akwai waɗanda suke kuma Allah madaukakin sarki ya ba su karama, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin karamomin Annabi Dawud, yana sa a ɗaura masa sirdi, kafin a ɗaura masa sirdi ya soke zabura littafin da aka bashi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ne a matsayin mu'jiza ta Annabi Dawud. To abin da ya halitta ya zamanto mu'jiza ga Annabi, ya zai iya zamantowa kuma karama ga bayin Allah salihai, shi yasa zaka ga akwai waɗanda aka ce tsakanin magriba da isha suna soke Al-Qur'ani a cikin attibiyan fi ulumil Qur'an, shine ayi da kuma karama ce albarkar lokaci, sai ya zamanto Allah ya ba su albarkar lokaci. Sannan tambaya ta biyu, dan Allah menene hukuncin soke Al-Qur'ani cikin kwana ɗaya da kuma kwana uku a sunnace? To kaga wannan ta da alaka da wannan, soke Al-Qur'ani idan ta fuskar wurdi ne wanda mutum zai dawwama akai, to makruhi ne mutum ya rinka soke Al-Qur'ani a ƙasa da kwana uku, kamar yadda yazo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As. Amma idan kamar lokaci ne na falala, kamar cikin Ramadan, ko kuma kamar lokacin Ashr al-Hijja, ko idan mutum ya je waje mai falala, kamar mutum ya je Makka ko ya je Madina, ba abin da ake sai ibada, to nan babu laifi mutum ya saukar Al-Qur'ani a ƙasa da kwana uku din, ya sauke kullun, kamar yadda aka ruwaito magabata irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan, suna da sauka biyu a kullun, sauka ta rana da sauka ta dare cikin watan Ramadan. A Ramadan haka suke kullun sauka biyu, su sauke da rana su sauke da daddare, wataƙila ita saukar daren suna sa ta a cikin tilawa ne, sai a yi sallar dare da ita a sauke. To wannan ba su ɗauke su ta zamanto al'ada ba, suna yi ne a lokuta masu falala. To haka nan ma ko malamai suka ambata kan cewa a wurare masu falala su ma babu laifi mutum ya yi wannan, amma idan dai mutum zai ɗauke shi a matsayin wato wurdi wanda yake yi na tilawar Al-Qur'ani, to kada ya sauka ƙasa da kwana uku a bisa domin saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sauke Al-Qur'ani ƙasa da kwana uku, to wannan bai samu fahimtar Al-Qur'ani ba. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
هل أتي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حقيقة وأنهم وأن دسيكي سوء الفاحشة يأتوا تبزوا labarin ta ya bazu a cikin ana ta tattauna ta da harshe a tsakankanin mu'minai lahum azabun alim suna da azaba mai radadi fi dunya wal akhira anan duniya shine anan duniya ay musu haddi sannan kuma a rinkai musu su bayyana akan cewa waɗannan su ne waɗanda yake suke son alfasha ta bayyana cikin mu'minai saboda haka a kiyamace su saboda mugun nufi da suka kullata akan bayin Allah akan mu'minai wal akhira da kuma alasana da azaba mai radadi a lahira wato bayan ta duniya shine saboda kuma haƙƙin Allah da za su je wanda yake jiran su a can wannan wa'id ne wato narko ne da ban tsoro akan waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin mu'minai wannan kuma ya nuna abin da yake sanya su suke haka hasada ce da kiyayya da kuma san sharri san alfashar hasada saboda su ne ma mu'minai hasada dan me mu'minai za su zamanto kan cewar wato su ne waɗannan waɗanda ake ta ganin su tsarkaka kamar yadda mutanen annabi Lut suka ce akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu ku kori mutanen gidan annabi Lut daga alƙaryarku su mutane ne waɗanda suke nuna cewa su tsarkaka ne wato saboda wanda yake mumuna wato mugun mutum shi in ya ga mutum wanda yake tsarkakakke wanda yake tsarkake kansa daga miyagun ayyuka to sai ya rinka jin haushin sa sai ya rinka jin haushin to wannan kiyayyar ce take sa su suke haka da kuma hasada cewa dan me su suke tsarkaka kuma ake ganin su a matsayin tsarkakan mutane su kuma ba a ganin su da wannan saboda haka suke musu wannan hasada to sannan kuma da abin da ke cikin ransu na khubus na wato a mugunta na wato mugun nifi wanda su ba abin su suna sha'awar alfashan ne suna sha'awar tsara suna sha'awar fitsara suna sha'awar baci to dan wannan sha'awar tasu ita ce suke so sai su so a ce ai abin da ake kenan a cikin mu'mini saboda haka suna jin dadi a zo a ce ai gashi ma ai kun ji ma yau abinda ma ake yi ai kun ji ma yadda aka yi an kama wani tsoho yana lalata an kama wani yana shikenan abinda suke so kenan a ce ya yadu a cikin al'ummar mu wannan ya nuna kan cewar wato yayata mummunan aiki in ya faru a cikin al'umma wanda suke kokarin tsare kansu yana daga cikin munkari wanda ba a so saboda idan ya ji wannan sai ce ashe ma duk abinda ake bayyanawa na tsare iya wato na tsare kai da sauransu duk ƙarya ne duk wato munafinci ne sai mummunan zato ga ƴan uwansa mu'minai wani kuma sai wannan sai ya sashi sai ya dauka kan cewa ai wannan kowa na yi bari shi ma ya ai ruwan dare ne sai ya dauka ruwan dare ne har ya rinka tunanin kan cewa ai mutuwar yawa kaka sai san kan cewa Allah madaukakin sarki komai yawan ku ba ku gagara Allah ya muku azaba gabaki daya ba duniyar gabaki daya Allah sai ya mata azaba kuma wannan ba zai cuce shi da komai ba yi gashi yanzu yanda wannan abin da yazo ya faru ba muna gani irin to haka Allah madaukakin sarki yake wannan zai zamanto izina wato ga a gare mu to Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya nuna wato wannan shine dabi'a ce ta munafinci munafikai abinda suke so kenan so suke alfasha ta yadu a cikin mu'minai to haka zalika waɗanda suke so wato su rinka kirkiro hanyar fitsara dan fitsara ta yadu a cikin mu'minai su ma duk sun shiga cikin wannan wanda sun ji wani sabon al'amari ko kuma wata sabon salo ko kuma wani wata sabuwar fitsara sai su yayata ta. To kuma musamman yanzu a cikin wannan al'amari wanda ya hada abubuwa yake mafi sauki, da danna waya kawai zaka shikenan ka yada. To saboda haka wannan hanya ce yanzu a wannan zamani ta sabo wanda take mafi wato mai saukin aikatawa, idan wato mutum bai ji tsoron Allah ba, to shi yasa Allah ya yi narko kuma Allah ya ambace ta anan. Kuma wannan tana da alaka da alakati da kissar Aisha, nana Aisha radiyallahu anha, shine kan cewar wato akwai waɗanda suke so wannan abin ya yadu dan ta hanyar nan su kai ya zuwa ga suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda dama su munafikai ne, su dama ba su yadda da annabcin sa ba sallallahu alaihi wasallam, saboda haka dama ce ta zo dan su kai ya zuwa ga suka gare shi. Shi yasa yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya hudu ba yace wane ne zai yi min hanzari akan wato dauki mataki akan wanda cutar sa hatta kai ya zuwa ga iyalina. To maqsudin su cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma yin wato san yaduwa alfasha a cikin al'umar mu'minai ai wato iraya ne, cutarwa ne da addini, wato kamar a nuna kan cewa ai addinin da ake cewa yana wato yana tahzibi, yana tarbiya, yana yin kyakkyawar tarbiya, ya raba mutane da miyagun dabi'u, ya ba su kyawawan dabi'u, duk ƙarya ne, duk munafunci ne, ga abin da suke yi. Ku ne ba ku sani ba, mu mun san abubuwan da suke yi. Shi yasa wani usulubi da aka ɗauko na yaƙi da addini wanda yake yanzu ya yi sauƙi, amma da kafin wato bayan a 9/11, bayan abin da ya faru na New York na September 11, ɗaya daga cikin hanyoyin da aka fito na yaƙi da addini wanda marubuta suka rinka yi shine wato ta fuskar yanayin zamantakewa, social deconstruction, ta hanyar zamantakewa sai a nuna irin abubuwa na yanayin rayuwar al'umar musulmi wanda yake bai dace da abin da ake samu a sauran al'umomi ba, wanda yake su kuma ba sa addini, don a nuna kan cewa addinin musulmi ba abin da ya kare su illa taɓarɓarewar tarbiyya, illa wato ci baya. Sai a ɗauko a kan cewar rashin alkawari, rashin bama mata, rashin kula da haƙƙin mata, yawan saki, yawan almajirai, duk irin waɗannan abubuwa waɗanda suke abinda ake kira social evil, wato abubuwa miyagu na illolin zamantakewa, sai ai amfani da shi domin suka ga addini. To ɗaya daga cikin tasirin wato waɗanda suke so alfasha ta yaɗu a cikin mu'minai shine wannan, wato ba da kafa ne ga yaƙi da addini, tunda addinin musulunci haƙiƙa ya zo da kyakkyawar tarbiyya wadda za ta tsarkake mutane ga barin waɗannan abubuwan. To amma daga cikin wato munafikai daga cikin musulmi suna daga cikin waɗanda su abinda suke so kenan, tunda dama su ba yadda suke da addinin ba, ba yadda suke addinin ya gyara ɗabi'arsu ba. Saboda haka daga an samu tuntuɓe daga wajen wani, to shikenan sai a ce to ai gashi nan waɗanda suke cewa masu addinin ba gashi ba, ba ga abin da aka ce suna yi ba, sai a ta yayatawa. Cikin wannan ya nuna kan cewar wato ba a son idan wani abu aka yi shi a ɓoye a bayyana shi, sai in akwai maslaha babba a cikin bayyanawar, amma al'asul shine kada a bayyana saboda wannan ayar. Saboda haka su kuma ya kamata wato masu aiki na harkar jarida waɗanda suke na musulmi su san irin wannan darasin, ba kowane labari ne za a yayata ba. Wannan labarin idan aka yayata shi barna ce ga al'umma, musamman abin da yake zai kai ya zuwa ga daidaituwa da yaduwar alfasha a cikin mu'mini. To sannan Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, da ba dan falalar Allah a gare ku ba, da kuma jin kansa, wa anna Allaha ra'ufur rahim, da kuma cewa Allah mai tsananin jin kai ne, mai tsananin tausayi ne a gare ku, baya son wani mumuna wata cuta ta same ku, rahim mai tsananin san wato kyautatawa ne a gare ku, shine rahma iradatul ihsan, da ba dan waɗannan ba, to wato da abinda zai faru na barna a gare ku, wato ku tsaya ku yi tunaninsa, ba faɗi jawabin ba, dan kawai ku yi tunani yanzu da ba dan Allah ya muku falala, ya bayyana waɗannan hukunce-hukunce ba. Kuka zauna cikin fushin Allah, kun yi abin da kun ɗauka ba komai ba ne, amma wa huwa inda Allahi azim, da ba don Allah ya shar'anta hukunci yanda zai tsarkake ku ba, za ku samu tuba daga wannan da ya za ku kasance. Wa rahmatuhu, da ba don rahmar Allah ba gare ku yanda ya buɗe muku ƙofar da zai karɓi tubanku. Kuma daga cikin fadlullahi ɗin shi ne saukar da ayoyin da aka yi wanda a ciki ya ƙunshi bayan bayanin hukunci, kuma ya ƙunshi wa'azi da gargaɗi don kada ku koma. Gargaɗi kuma mai isa matuƙa. Rahamarsa kuwa shi ne wato karɓar tubanku, ya buɗe muku hanyar da zai karɓi tuba, da zai karɓi tubanku, sawa'un ta kan cewa an azartar da haddi a kan waɗanda suka yi, ko kuma ta kan cewa waɗanda suka yi nadama suka koma ga Allah, Allah ya karɓi tubansu suka zamanto mutanen kirki. Da kuma rahamar Allah a kan cewar ya yi muku jarabawa, kun yi haƙuri, saboda haka falalarku ta bayyana, da kuma martabar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana. Tunda yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi yace duk abin da kuke faɗa na san ba haka bane, ni na san iyalina, barantatta ce. Ai sai a ce a munafikai wannan ba zai zama to amsa a gare su ba, ba zai zama hujja ba. Sai su ce ai dama kawai yayi ne dan dai ya rufe, amma shi ya san abin da ta yi. Haka za su faɗi, haka za su yi masa, sai yayi ne a matsayinsa na shugaba dan dai a zauna lafiya. Wannan ba zai sa su shiru da wannan maganar ba. Kuma Allah ya bada, ya sa aka ɗauki lokaci har wata ɗaya wahayi bai sauka ba, ana juyayi. Wannan ta zama to jarabawa, masu faɗa ɗin suka yi ta faɗa, suka samu field day kamar inda ake faɗa, sai abin da suka dama duk Allah ya kyale su. Sannan kwatsam sai ayoyi suka zubo, ayoyi goma lokaci ɗaya suka zubo da irin wannan wa'azi, aka kunyata su. Allah ya isa matuƙa wajen kare manzonsa sallallahu alaihi wasallam, wajen kare Aisha da launi daban-daban na azaba ga waɗanda suka yi wannan. Har malaman tafsiri suka ce babu wani zunubi, babu wani laifi da Allah ya isa matuƙa wajen bayanin uquba a kansa irin wanda wannan sharrin da aka yi ma, wanda zunubin da wanda suka yi ma Aisha sharri. Kuma ba wani abu bane dan Allah madaukakin sarki ya kubutar da manzansa, sai ya bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Ibn Abbas yake cewa duk Allah, duk laifin da mutum yayi Allah ya tuba, Allah zai karɓi tubansa. Amma wanda wato ya koma ya zuwa ga tuhumar Aisha da abinda Allah ya barantar da shi, to Allah ba zai karɓi tubansa ba. Haka Ibn Abbas yayi wannan mubalaga, kamar yanda ina jin Allah shi Al-Qasimi ya kawo, ina jin daga cikin, amma shi ma yace duk wanda yayi zunubi ya tuba, Allah zai karɓi tubansa, sai kawai wanda ya kutsa a cikin sha'anin al'amarin na Aisha, wato bayan Allah ya saukar da waɗannan ayoyin, sannan ya ci gaba da faɗa kamar yanda 'yan Shi'a waɗansunsu suke tuhumanta. Ko da yake su 'yan Shi'a saboda bayanin falalar Aisha ta zo, sai suka ce ai ba Aisha ake nufi ba, suka ce su dai ba Aisha ake nufi ba. To kaji wannan rudu ne wannan. To wannan dai yana daga cikin falalar Allah da rahmarsa. Ibn Abbas ya ce wato Allah maɗaukakin sarki ya barantar da mutane hudu da abu guda hudu. Allah ya barantar da Annabi Yusuf da shaidar wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qublin fa sadaka duhu min al-kadhibin. Allah ya barantar da Annabi Yusuf ko? Annabi Musa Allah ya barantar da shi daga abin da Yahudawa suka ce cewa shi ne kayan maza ne da dutse. Dutse shine yazo ya dauke kayan sa, sai aka ga Annabi Musa a tsirara, tunda su sun saba suna wanka a tsirara, aka ga bashi da wani aibi tare da shi. Sannan Maryam binti Imran mahaifiyar Annabi Isa, Allah ya barantar da ita da maganar Annabi Isa yana yaro. To sai Aisha, Allah ya barantar da ita da Al-Qur'ani, wahayi da ake karantawa. Shi yasa Aisha take cewa ni na ɗauka al'amarin nawa, ni ban kai al'amarin, wato bai taka kara ya karya ba, wataƙila kawai mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam zai, amma sai aka saukar da alqur'anun yutla, har Allah ya nada kasarsa ana karanta suratul nur, ana karanta bara'ar Aisha. Shine yake cewa duk wanda yake so ya tabbatar da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifikonsa da kuma zamantowa shine madaukaki ne gaba a cikin dukkan waɗanda suka riga shi daga bayin Allah na gargari, to yayi to ya riko da waɗannan ayoyi na da suka sauka akan kiran ƙarya da aka yi ma Aisha, ya duba ya gani yaya Allah ya fushi akan tsare alfarman annabinsa sallallahu alaihi wasallam, yaya Allah ya isa matuƙa wajen kore tuhuma ga matarsa Aisha. Wannan duk domin bayyana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wajen Allah. Kun gani wato maksudi shine cewa su sauran abin da ya tabbatar da bara'a su abu ne wanda yake wato hadisa ce, abu ne wanda ya abku za a faɗa kan cewa ga abin da ya faru. Amma ita Aisha abin da ya tabbatar da bara'arta Qur'ani ne da ake ta karanta shi har yanzu. Kun fahimci bambancin? Annabi Yusuf shaida ce da aka yi, wannan yayi shaida a wajen Allah ya bamu labari. Allah ya bamu labari an yi shaida. Haka zalika annabi Musa, haka zalika sayyidatuna Maryam. Amma ita Aisha Allah ne da kansa ya barantar da ita da alqur'ani da ake ta karantawa. Wanne ya fi fifiko? To na Aisha ya fi, ba don komai ba, sai don saboda cewar kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fushi ne Allah yake yi da halilinsa habibinsa sallallahu alaihi wasallam. Shine wani ya samu Abu Bakr al-Baqillani, ɗaya daga cikin manyan malaman musulmi, yana so ya masa suka akan Aisha, yake cewa ku fa matar annabinku an fatuhumce ta fa ko? Sai ya ce eh. Ya ce mata biyu ne aka tuhumce su, da Maryam Kirista ne wanda ya tumeci. Ya ce ga Maryam ga Aisha. To bambancin ita Maryam da aka tuhumce ta ta haihu, amma Aisha kuwa fa ba ta haihu ba. Sai ya shiru sai ya sit wato in dai ka ce tare da haihuwar Maryam ita bari'a ce, to ya kamata ka ce Aisha wadda bata haihu ba ita ma bari'a ce. To wannan duk a bayani ne akan walawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kuma Allah ya ce wa anna Allah ra'ufur rahim, da kuma cewa Allah ra'uf ne. Ya gabata mun ce mun ambata kan cewa ita ma'anar ra'afa ita ce jin kai wanda ta haɗu da gudun mummuna ya afku ga wanda kake jin kansa. Wato jin kai ne da yake da alaka da kawar da mummuna, wato ya ji kanku kar wani abu ya same ku mummuna. Rahama kuwa san ihsani ne ya kawo muku sabo. To duk wannan da ba dan Allah yana son ya ije muku abin da zai cizguna muku, da abin da zai sa ku cikin wahala, da abin da zai bata muku. Kuma Allah yana so ya kawo muku alkhairai masu yawa. To duk da ba dan wannan ba, da komai zai iya faruwa gare ku da ku duba irin abubuwan da za su iya faruwa. To na'am, harkar jarida, na'am.
Za a iya kawo labarai kuma aka zo editorial in dai babu wani abu ne kama da kotun mutunci ko wani daga ran ake shafi, kuma tunda shi na harkar jarida gaba ɗaya ta zo ne daga yamma a yammacin duniya, to iyaye musulmi za su gyara harkar ta zama ta yi daidai da ake
yi. Ka san su abinda suke gudu abinda yake zai zamanto taɓa haƙƙin wani, saboda in aka taɓa haƙƙin wani zai kai ƙara, za a biya, za a sa tara. Saboda haka duk abin yana komai zuwa ga aljihu ne. Shi yasa ake cewa mizanin wato rariyar shine duk abin da zaka faɗa ya zamanto dai wani ba zai iya kai ka shari'a ba ya ce ka shiga cikin haƙƙinsa. Amma sai aka manta abin da yake yafi wannan shine abin da zai tsare wato qiyam values, abin da al'umma suke riƙewa da kima, da kuma a aqidar al'umma, da kuma maslahar al'umma gabaki ɗaya. Waɗannan abun dubawa ne. Saboda haka wani labarin ka san labari ne wanda yake a yayata shi din a san shi abinda kake so kenan ya zama duk kai ne farko wanda ka kawo amma in ka tsaya ka auna kaga kan cewar barnar da za ta iya kawo a cikin al'umma tana da yawa sai ka danne to wannan shine ruhin jaridanci na musulunci wato cewa abinda kun san akwai abinda malamanmu na wannan zamani suka yi kokari suka motsa shi dama yana cikin fiqihu amma suka fitar da shi har ake ganin ma kamar wani sabon fanni ne na fiqihu a'a ba wani sabon abu suka kawo ba sun motsar da al'umma kan su himmatu wajen wannan fannin ilimin abinda suke ce masa fiqhul muwazanat fiqihu wanda yake za ta rinka aunawa tsakanin maslaha da mafsada ko kuma su ce masa fiqhul aulawiyat fiqihun daukan abinda yake shine mafi dacewa ayi shine wanda Imam Malik yake ishara yake cewa wanda yake faqihi ya san fiqihu ya san hukuncen Allah ba shine wanda aka kawo masa abu zai ce wannan halal ne wannan haram ne ba wannan ba shine faqih ba yace faqih shine aka kawo masa abubuwa guda biyu ko wannan su yana da maslaha sai ya ga wanne ne yafi maslaha yayi ya kyara wanda yake shine koma baya in aka kawo masa abu biyu dukkanin su barna ne sai ya ga wanne ne yafi tsananin barna ya hakura da shi ya take shi ya dauki wanda yake shine mai saukin barna ya tolerating din sa ya karbe shi wace wannan shine faqih to wannan shine fiqhul aulawiyat da ake fada to wanda yake dole ne yan jarida ya zama tukan cewa suna da wani rabo na wannan a cikin training din da za su yi wanda yake dole ne su san kuma wato menene manufar shari'a a cikin rayuwa yan jarida musulmi ya san maqasidush shari'a me manufar shari'a a cikin rayuwa wanda yake wannan zai taimaka masa wurin domin ya zauna lafiya da Allah ba ya zama tukan cewa shine wanda zai samu Pulitzer Prize ko wane ne prize ba cewa ya kawo wani labari wanda yake babu wanda ya sai kawo shi sai shi na'am
ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan wa man yattabi' khutuwatish shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا كوان دسك إيماني لا تتبعوا خطوات الشيطان kada ku bi sawun shaydan waman yattabi khutuwati shaytan wanda duk ya bi sawun shaydan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to haqiqa fa shi sha'anin wato shaydan fa innahu shi shaydan ya'muru bil fahsha'i wal munkar yana umarni da al fahsha shine abinda yake munin sa wato ya abinda munin sa ya wato ya wuce iyaka wal munkar da kuma abin da yake abin ki wato wanda shari'a ta ki hankali ma yake shi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu da ba dan falalar Allah akan ku ba da kuma jin kansa yanda ya bude muku kofar tuba kuma ya muku falala wajen bayyana muku hanyoyi wajen yi muku wa'azi ma zaka minkum min ahad da babu wanda zai tsarkaka daga daudar zunubi daga cikin ku koda mutum ɗaya ne wannan ta'kidi ne wajen nafi aka karfafa nafiin da min wato ya ku waɗanda suka kutsa a cikin wannan mummunan aiki har abada da babu wanda zai tsarkake daga cikin ku walakinallahu yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda yaso wato sai ya karbi tuban sa kuma ya gyara halin sa wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga abubuwan da duk suke fada alim masani ne da abin da ke cikin zukatan su na niyya in sun yi niyyar tuba sahihi ingantacce to Allah ya sani sai ya musu muwafaka wato wannan karin wa'azi ne Allah ya yi domin ya sanya muminai su daina wannan hali wato su nisanci abin da suka yi cewa waɗanda suka yi wannan fa shaidan suka bi to babu ko wanda saboda kin shaidan da cewa shaidan makiyi ne to dan a dada ƙara bakanta wannan aiki a cikin zukata wanda a cikin sa akwai zaburarwa kan tuba ya zamanto tuba na gaske Allah da ya yi wa'azi yace ya izukumullahu an ta'udu limithlihi abada Allah ya yi muku gargadi kada ku sake komawa zuwa ga wannan al'amari har abada. To nan kuma sai ya kara da cewa kada ku bi sawun shaidan. Al-khutwa shine a tsakanin sawu da sawu. Yayin da mutum zai taka daga wannan kafa zuwa wannan kafa, to abinda ke tsakani din sawu ne. Wani yana daga cikin tamfil. Wani yana daga cikin tamfil, kuma yana daga cikin majaz. Wanda suke cewa babu majaz a cikin Al-Qur'ani zai ai musu raddi da kowa da kisan ce uslubi ne. Wannan yana daga cikin majaz. Tunda shaydan ai ba ganin sa ake ba, yana tattakawa. Amma waswasin shaydan shine aka kamanta shi da cewa kamar shaydan din ne yayin da yake maka waswasi, kamar kana bin sawun sa ne, kana bin sa sau da kafa. Kamar yanda Hausa suke cewa ka bi shi sau da kafa. To ai shine khutwa ta din. Sau da yana takawa, inda ya taka kai ma ka taka, inda ya daga kai ma ka daga, ka bi shi. To wannan ta misali ne na yadda mutum yake sauraron waswasin shaydan. Wato waɗanda Allah ya ce wa muminai a cikin gargadi da wa'azi, kada ku bi waswasin shaydan. Domin duk wanda ya bi waswasin shaydan, to shi shaydan yana umarni da alfasha. Al'adar shaydan kenan, ba zai taba umarni da abinki ba, da kyakkyawa ba. Kuma alfashar ma in yayi umarni da ita domin ya cimma wata alfasha ce waje tafi ta muni, ba zai tsaya da kai ba akan matsayi guda, sai ya kai ka zuwa ƙarshen lalacewa. Shi haka Allah, shi haka yake dabi'arsa, halinsa kenan, asalin halittarsa haka yake. Abubuwan da Allah ya ambata shi dan yana yace fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. A Baqara yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhan nas kulumi ma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i a cikin Baqara innahu lakum aduwwun mubin wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ahsant. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Haga aka ce ya'murukum bis-su'i wal fahsha'. Al-fahsha' ta sake maimaitawa, aka kara da as-su mummuna, da kuma wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, aka kara wannan, ku faɗa abinda ba ku sani ga Allah. Sannan kuma yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Al-Qur'an shi shaydan yana umarta, yana muku alƙawarin talauci. To duk wannan abinda shaydan yake yi kenan. Alal aks, shi kuma Allah madaukakin sarki, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, yana muku alƙawarin gafara da falala. Sannan ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. To kaga alal aks na umarnin Allah. To kaga dan amugus ta wannan aikin sai aka kamanta shi da abin da shaydan yake. Ba wanda zai so ya zama dan lelan shaydan sai wanda yake bauta masa. Sun akwai su waɗanda suke sun riga sun sayar da ruhin su, sun sayar da ruhin su ga shaydan dan a shaydan ya musu alƙawarin zai ba su wani matsayi ko zai ba su abun duniya, irin yan secret society. To sannan Allah madaukakin sarki yace wato wannan wajen cewa walakin wato da ba dan falala Allah da rahmansa ba, da babu wanda daga cikin ku da zai tsarkaka har abada. At-tazkiya shine a raba ka da miyagun dabi'u, a baka kyawawan dabi'u. A raba ka da miyagun halaye, a baka kyawawa. Ita alfasha, wato alfasha ita ce wadda take abin da yake mummuna, koda kuwa rai yana son sa. Yawanci tana tare da sha'awa, kamar zina. Zina abin kyamata ce. Zuciyar duk mazinaci in yana zina baya jin daɗi, zuciyarsa ta nemi masa a cewa wannan abin halin ba shi da kyau, ba abin kirki ba ne. Amma kuma zuciyar sha'awa tana zayyana masa. Haka zalika giya, in mutum ya yi sha giya ga irin tamɓilin da take, amma sha'awa tana tare da ita. Shi kuwa munkar abu ne wanda yake wato hankali yana ƙinsa, kuma shari'a tana ƙinsa, kuma babu ma wani abin sha'awa a cikinsa. Shi yasa yake munkar ɗin. Babu ma abin da zai ja mutum ya zuwa ga wani abu wanda yake zai yi shi na sha'awa, illa wato kan cewa duk da yake baka da sha'awar yinsa ɗin, to amma shaydan yana umarta ka da shi, yana jan ka ta hanyarsa. Kamar zalunci, babu wani daɗi a cikin zalunci. babu wani jin dadi a cikin zalunci ha'inci ba sai eh haka me yin ha'inci ha'inci babu wata sha'awa da zata saka ba kamar akwai wata ladza bace a cikin yin sa to amma shedan yana umarni da ita shi yasa yake iza mutane kan su yi ta to sannan a cikin fadin Allah ta'ala da yace walakinallahu yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda yaso to shi yasa take daga ciki shi yasa sai mutun ya nemi tazkiya a wajen Allah daga cikin abin da suke bada tazkiya shine zakka khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu sai ka tsarkake su kuma ka gyara halinsu kai musu tazkiya saboda haka bada zakka tana daga cikin abin da take yin tazkiya da kuma roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa yana Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allah ka ba mu zuciyata tsoron Allahnta ka tsarkake ta kai ne fiye wanda ka tsarkake ta kai ne waliyin ta kai ne mai taimakon ta to sannan Allah ta'ala yace
wala ya'zani ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
كما ما أبوتا فللا وتسوني كمالة الدين والساعة كما ما أبوتا وداتا أشكين دوكيا كدسيران سوا كانشوا بازا سباما mazuwa kusanci ba wato mazuwa kusancin zumunta ba da musakai da kuma waɗanda suka yi hijira a tafarkin Allah su yi afuwa su kau da kai shin ba kwa so Allah ya gafarta muku Allah hakika Allah kuwa wato mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan yayin da aka karanta ayoyin nan tunda ayoyin nan guda goma da Allah da Aisha tace Allah ya saukar sun tike ne da walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufur rahim daga nan ayoyin goma tare aka saukar da su to sayyidina abubakar yana jin wannan bara'ar ta aisha radiyallahu anha sai ya rantsi cewa ba zai saki ciyar da misbah ibnu usasa wani abu ba daga cikin dukiyar sa tunda shi miskini ne kuma yana cikin muhajirin kuma yana akwai yana da zumunta tare da sayyidina abubakar sai ce ba zai saki sada zumunci tare da shi ba zai ciyar da shi komai ba sai Allah ta'ala ya hana shi yawanci wato tsurantsuwa kalmar ta rantsuwa ana amfani da ita wajen mutum ya hana kansa wani abu ne to Allah ya hana shi yace kada ku yi rantsuwa akan cewar wato ma'abuta falala a cikin wannan akwai bayyana falalar sayyidina Abubakar Allah ya kira shi ulul fadl al-fadl inda ake nufi al-kamal fi din tunda ba ana fadl tana nufin ziyada tana za ta dauki ziyada a cikin dukiya da kuma ziyada da take nuna kan cewa Allah ya bashi dadi na kamala wato kamala ta fuskar addini to ita ake nufi anan tunda as-sa'a da aka faɗa ita ce ta wadatar gabarin daukan wannan ma'anar fadl din da cewa dukiya ake nufi domin as-sa'a ana nufin wadata a cikin dukiya to kaga aka dauke ta al-fadl ita ma wannan ma'anar ce sai zaman to an yi atufin abu akan kansa to shi yasa ka dauke shi akan ziyadatu ma'ana shine aula shi yasa malaman tafsiri suka ce ma'anar al-fadl shine al-kamalu fi din wato kamala cika a cikin addini wannan yabo ne da bayyana falala ta sayyidina Abubakar ma'abuta wato kamala a cikin addini kada su rantsuwa cewa ba za su ciyar da dangi ba wannan ya nuna kan cewar wato sada zumunta da isar da nuna wato tausayi da tausayawa da kulawa da dangi wato yana daga cikin kyawawan ayyuka bal waɗansu sun ɗauke shi a cikin wajibi domin Allah ya hana a yi rantsuwa ba za a yi shi ba to Allah ba zai hana a yi rantsuwar ba za a yi abu ba in ba in wannan abin halal ne ba domin in halal ne za ka iya rantsuwa cewa ba za ka aikata halal ba amma ka yi rantsuwa ba za ka aikata abu ba aka hana ka ya nuna wannan abin da ka yi rantsuwa a kan ba za ka yi shi ba ya nuna cewa wajibi ne wannan shi ne mawqifin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amma wannan la ya ta'ayyan wannan zai iya daukan mustahabbi mustahabbi ma in kai rantsuwa ba za ka yi shi ba za a iya hanawa hani wanda yake na irshadi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rantsuwa akan cewa ba zai yi wani abu ba sai ya ga wannan abun, wato abin da yafi tsoron Allah shine akasin sa, to ya kafara akan abin da rayi rantsuwa sannan ya je zuwa ga abin da yafi tsoron Allah. To wannan ciyarwar yafi tsoron Allah. To amma ku duba uslubin da Allah madaukakin sarki ya kawo, yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ba kwa so Allah ya ji kanku, Allah ya muku gafara? Sine sayyidina Abubakar yace bala ya Allah, ina so kai mun gafara. Sai yace wallahi bazan rage masa kobo ba da nake bazan tawaye koda kobo ba daga abin da nake bashi har abada, bai yanke abin da yake bashi ba har abada, kaga mu'minai na gaskiya. To kuma ku duba yanda Allah madaukakin sarki yace wal ya'fu wal yasfahu, su afwa su kauda kai dan hakika an shiga cikin haƙƙin su, wata daya suna cikin wannan azaba. Aisha wadda take da wannan matsayi suna ganin ƴar suna kuka kwana biyu ba bacci sai kuka, kuma suna ganin yadda abin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ya shiga ya fita, yana cikin damuwa, babu wanda yake kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina Abubakar. Kuma waɗansu kuma suna ta yada wannan abin sai da ƙara yaduwa yake, kuma har da wanda yake dan uwansa yana da dangantaka da shi, saboda an taba shi. To sai Allah ya ce wali afu, sai afuwa ko bayan sun yi afuwa su kauda kai, shine ma'ana kada su bar ma abin a cikin ransu a cikin zuciyarsu. To haka sayyidina Abubakar yayi. To sannan Allah ta'ala yace
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
الله يقول إن الذين يرمون المحصنات lalle hakika waɗanda suke jifan wato kama mun mata da zina, wato waɗanda suke sun kama kansu, alghafilat waɗanda suke marafkana, wanda ba su taba sanin ma inda ake aikata alfasha ba, zuciyarsu ma bata zo da wannan ba ko kadan, saboda haka ma yayin ma da ake tuhuma su, su ba su sani ba, suna ta harkar su rayuwa daidai lafiya, saboda ba su taba kawowa kan cewa su sun yi wani abu ba, shine ainihin wato rafkananu ba su sani ba, kamar Aisha ita ba ta san abin da ake yi ba, ba ta taba kawo wani abu ma a cikin ranta ba na kan cewa dan ta taho tare da Safwan za a dauka kan cewa ta yi wani abu, saboda san wannan ma bai kai zuciyarta ba. Almu'minat kuma mu'minai, wanda imani yana ba su alfarma wanda zai sa duk wanda ya soke su to ya taba mutuncin su, wanda ko ya taba mutuncin mu'mini to ya keta alfarmarsa, ya keta hurma. Ballantana kuma abinda ya danganci su akan su, su akan ita Aisha na suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lu'inu fid dunya wal akhirah, waɗannan an tsine musu albarka a duniya. Menene tsine musu albarka da aka yi? An nisantar da su daga rahmar Allah a nan duniya ta hanyar wato haddi da aka yi musu, da kuma cewa ba za a karbi shaidar su ba har sai sun tuba, sannan kuma za a duk inda suka tafi ana ganin su wato a fasikai, saboda Allah ya wa ulaika humul fasiqun, wannan yana daga cikin la'ana a duniya. Wal akhirah da kuma alahira, wato a wajen Allah kenan, walahum azabun azim, kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su, wa na babu wanda zai iya kaddara auna wato irin girman wannan azabar da za a yi musu domin abinda Allah ne ya faɗa yace azabun azim azaba mai girma Allah baya exaggeration abinda Allah ya faɗa Allah shi faɗan gaskiya yake baya dadin magana na irin yan adab a tsara magana wanda yake ana so ta yi wani tasiri a cikin rai a'a duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne Allah ya ce azabun azim ne azaba ce mai girma yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum a ranar da wato harsunansu da hannuwansu da kafafunsu suke shaida a kansu bima kanu ya'malun da abinda suka kasance suna aikatawa wannan dan wato a kambama irin yadda zai zama turana alkiyama harshensu ya fada harshensu da ya rinka fada da magana da ya rinka fadan zancen ya fada hannun da ya rinka nuni yana cewa ga ta can gashi can shi ma ya shaida kafar da take kai su zuwa majalisai suna fada su ma duk su shaida mu kuma a yanzu zamanin nan sai mu kara hannun da yake danna wayar ba ya bubbuga sannan ya danna go ya tafi ya tura duk haka za su shaida a cikin ambaton waɗannan gabobi bayan cewa ranar alkiyama gabaki ɗaya fatan mutum ce za ta yi musu shaida wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina gabaki ɗaya fatan mutum ce za ta yi masa shaida amma aka keɓance harshe da hannu da kafa saboda abinda suke yi wajen sha'anin kasafi harshe shine yake faɗa hannu shine yake ishara kafa ita ce take kaiwa da mutum ya tsuguna anan ya faɗa ya tsuguna a can ya faɗa da kafar yake zuwa to su ne za su je su shaida ce ai ni ne naje da shi waje kaza ya zauna ya faɗa harshe kuma yace ni ne na faɗa hannu kuma yace ni ne na nuna a rufe a sanya su faɗa dan ita mutuka wajen kunyata shi Allah yace yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq a wannan rana Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya shine saka addin anan wajen bi ma'ana aljaza wato natijar hisabi wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin kuma a wannan rana za su sani cewa Allah shine tabbatacce shine matabbacin ubangiji matabbacin sarki wato shine tabbatacce a zatinsa wanda yake wajibi ne ba zai taba yiwa a ce babu Allah ba to a lokacin nan za su san cewa Allah gaskiya ne almubin kuma shine mai bayyana gaskiya daga ƙarya kamar yanda yazo ya bayyana a nan wajen sai ya ce ashe fa haka fa Allah fa ya bayyana to sannan Allah ya ce alkhabithatu lilkhabithin miyagun mata wato ga miyagun maza suke miyagun maza ga miyagun mata suke tsarkakan maza ai tsarkakan mata ga tsarkakan maza suke tsarkakan maza ga tsarkakan mata suke wato ba zai yiwu ba mutum wanda yake mazinaci ya zamanto kuma yana tare da wanda yake tsarkakakke yana zinan kuma ya zamanto yana tare da wanda yake tsarkakakke shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da youth ba zai shiga aljanna ba baya kishin matarsa tana alfasha yana ganin matarsa tana alfasha tana da boyfriend tana da kwarto tana da abokan harka amma kuma duk da haka yana tare da ita ya sani kuma suna zaune to ba zai yi ba ko kuma namiji mace ta san mijinta yana da budurwa bai aure ta ba abinda yake ta yi kenan sannan kuma su ci gaba da zama wannan ba zai yi ba in suka yi haka sai dai duk su zamanto duk kowannan su khabith ne kowannan su ya zamanto mugu to wannan shine ainihin khulasa na tsarkake Aisha radiyallahu anha cewa Aisha tayyiba ce dan ba zai yi ba at-tayyib ya zamanto ba lit-tayyiba ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shine matakar tayyibuna shine kolin at-tayyibuna babu tayyib kamar sa tsarkakake kamar sa sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim to babu yadda za a yi a ce ya zamanto tare da shi akwai wanda yake ba tayyiba ba shi yasa aka ce babu wata matar wani annabi wadda ta taba zamanto an tumce ta da zina ko matar annabi Lut da matar annabi Nuh da aka ce fa khanatahuma sun ha'ince su ai sun boye kafirci amma ba da zina ba ba da hubutu zina ba Allah ya tsarkake annabawa da wannan kuma wannan ya nuna wannan shine zai dada ƙara bayyana mana ma'anar ayar da tace azzaniyatu la yankihu illa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazzaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik wato umarni ne kuma labari ne ba zai yiwu ba wanda yake yana yin zina kuma ya je ya aure da wadda take ba ta zina, tunda Allah ta'ala da wajen zina ya shardanta ihsani, yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba idha atitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin, kuna tsararru kuna katange kanku daga zina. Kuma wajen mata ma yace fankihunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna muhsanatin ghayra musafihat, suna wato katangagu kaman mu ba masu zina ba, ba masu daduro ba. Sharadin aure ya zamanto wato wanda za a aura ba mazinaciya bace, ba kuma zaman zina za a yi ba, ba zaman daduro za a yi ba. Haka shi ma mijin da za a aura ba mazinaci bane, ba zaman zina za a yi ba, ba zaman daduro ba. Saboda haka wannan ya nuna kan cewa duk wanda yake tsarkakakke to ba zai yi zina da wanda take mazinaciya ba, duk wanda take tsarkakakka ba zai yi zina da wanda yake mazinaci ba. Allah ya ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun, wadancan wadannan da aka ambata at-tayyibuna wat-tayyibat nan, wanda daga cikin su akwai Aisha radiyallahu anha, mubarrauna mimma yaqul, ababan barrantarwa ne daga abin da suke fada, ba a fadi abin ba, sai aka ce wato kenan abu ne wanda fadin sa kawai suke yi, wato ba hakika bane, ba yi akai ba, su suka kako suke fada, to su matsarka mabarranta ne daga wannan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, akwai gafara mai girma a gare su da arziki mai daraja, shine aljanna. Wannan bishara ce ga Aisha radiyallahu anha da cewa tayyiba ce, da kuma kan cewa mata ita ce mata Annabi ce sallallahu alaihi wasallam a aljanna. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته فيك أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك ببركة القرآن أن تكشف عنا ما نحن فيه من الوباء يا رب العالمين. اللهم اكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.